Masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin shirinmu na Fitowin Rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma ana iya aiko mana da sakonnin tambayoyin ne dai kamar yadda aka saba, ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text akan lambar waya 081 89 85 60 80, ko kuma ta kuma WhatsApp kan 0703 364 1455, ko kuma ta kan adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com, da kuma shafin Fatoyin Rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalemu, babban malami a tsangirar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano, wanda a kodayaushe yake samun dama da mu amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana na Tajirin Hassan, wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo akramakallah.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Bayan ki an uwa masu kallon mu da sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Adalci a addinin musulunci kima ce mutlaka. Abinda ake nufi da alqimatul mutlaka, wani abu ne wanda a ko'ina a koyaushe tare da kowa ana bukatarsa. An san cewa a cikin wasu abubuwa masu kyau da aka shara'anta ko kuma aka nemi dan adam ya sifantu da su, akwai wani lokaci da akan ce abu kaza kana iya, ana iya hakura da shi saboda wata larura kamar gaskiya. Misali, akwai inda fadar gaskiyar zai zama matsala, to sai ce anan ba a bukatar ka fada gaskiya. Wani aka biyo shi da makami, wani mugu ya biyo shi da makami zai kashe shi, kaga inda ya shiga ya boye. Ya tambaye ka ka gaya masa inda ya boye, kana iya gaya masa wani gurin da ba nan ba, kaga ba gaskiya ka gaya masa ba, amma kuma anan ita ce abin da ake bukata. To kaga an bar gaskiyar anan saboda wani dalili babba, wata hujja babba wacce take take da bukatar a bata. Amma shi adalci kima ce mutlaka, ba kima nisbiyya ba. A ko'ina a koyaushe tare da kowa ana bukatar a yi masa adalci. Babu wani lokaci da aka ce aje adalci guri guda, ko a ce akwai wani mutum ko wasu mutane ko wani wuri da za a ce a nan ba sai an yi adalci ba, ko akan waɗannan mutanen ba sai an yi adalci ba. Babu wannan abu ne da ake bukatarsa koyaushe. Addinin musulunci ya tabbatar da wannan, da Ubangiji subhanahu wataala ya kira ga muminai da sunansu na muminai, cewa kada wato cewa su tsayar da adalci, su yi shaida don Allah kuma su tsayar da adalci. Kada tsayar wasu ta hana su su yi adalci, su yi adalci shi ya fi kusa da taƙawa. Inda Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa ya yi wallazina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wata'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani, ku tsaya kunu qawwamina bil qist, ku tsaya ku zama a tsaye kuke kyam da aikata adalci. Shuhada'a kunu qawwamina lillah, ku zama kuna tsaye domin Allah. Shuhada'a bil qist, kuna kuma shaida ta adalci. Allah ce wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu, kada kiyayyar ku da wasu mutane ta hana ku adalci. I'dilu huwa aqrabu lit taqwa, ku yi adalcin nan shi yafi kusa da taqwa. Wattaqullah, Allah ce ku kiyaye dokokin Allah, lalle Allah masanin abin da kuke aikatawa ne. Kaga a wannan ayar Ubangiji subhanahu wataala ya kira muminai da sifar su ta muminai wanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzannin Allah, suka yi imani da abin da Allah subhanahu wataala ya aiko manzanninsa da shi. Shi ne ma'anar ya ayyuhallazina amanu. Allah ya umarce su su zama duk al'amarinsu faɗi tashinsu su yi don Allah, kada wani abu na son zuciya ya shigo ciki. Sannan kuma ya umarce su da su ba da shaida ta adalci, dukkan wani abu in ya taso za su yi magana, to su yi ta adalci, su zama akwai gaskiya a cikinta, kuma an ba mai gaskiya gaskiyarsa, mai haƙƙi an ba shi haƙƙinsa, wanda haƙƙin wani yake hannunsa an karɓo haƙƙin daga hannunsa an danƙabe shi. Sannan Allah sai ya ce wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu, kada ƙiyayyar ku da wasu ta hana ku adalci. Wato koda akwai ƙiyayya tsakanin wanda za ka ba da shaida game da shi ko za ka yi magana a kansa, to kada ƙiyayyarsa ta sa ka ƙi faɗar gaskiya, ka ƙi faɗar adalci game da shi, don cewa ya taɓe maka ba daidai ba, ko yana cikin waɗanda suka zalunce ka ko yana cikin waɗanda suke yi ba daidai ba don haka baka yarda da shi ba ko wata hanya ta rayuwa ta raba ku ko wata hanya ta addini ta raba ku kada duk waɗannan abubuwa su hana ka kai masa adalci i'dilu Allah ta yake yin jaddada umarnin cewa ku yi adalcin nan fa huwa aqrabu littaqwa shi yafi kusa da ku samu garkuwar da za ta kare ku daga faɗa wuta daga za ta kare ku daga shiga azabar Allah ko kuma haɗuwa da fushin Allah sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala kafin wannan aya cikin suratul ma'ida wannan aya ce ta takwas akwai aya ta uku a cikin ta biyu a cikin suratul ma'ida Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kira mu'mini akan cewa su yi adalci aya ta uku a cikin suratul ma'ida da Ubangiji subhanahu wa ta'ala afwan aya ta biyu a cikin suratul ma'ida da Ubangiji subhanahu wa ta'ala kira mu'minai yace su zama wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu lazim tace aya ta farko wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa mu'minai kada kuskura wato kiyayar wasu ta hana ku an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu dan sun hana ku shiga masallaci mai alfarma dan sun hana ku shiga masallaci mai alfarma ku ki masa adalci wani aya ce ta biyu a cikin suratul ma'ida wa ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud uhilla lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaykum ghayra muhillis sayd wa antum farum inna allaha yahkumu ma yurid ya ayyuhal ladina amanu la tuhillu sha'ira allah ita ce aya ta uku a cikin wannan aya ta uku ubangiji subhanahu wata'ala yake fadar cewa kada ganin cewa mushrikai Allah yake ga wa annabi da sahabbansa ganin cewa mushrikai sun hana ku shiga garin Makka ku yi umara tare da cewa ba abinda ya fito da ku daga garuruwan ku sai umaran nan ba ku zo domin fada ba ko domin yaki ko domin ku cizguna ma wani kun zo ne ku yi ibada ku bauta wa Allah ku fita ku bar musu garin amma duk da haka suka yi uwa suka yi makarbiya suka ce ba ku shiga ba to wannan rashin ba ku damar shiga ku yi umara wanda ya bata wa da yawa daga cikin sahabbai rai wanda a wannan lokacin ma har aka samu wani dalilin da ya jawo aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam bayar cewa ko a mutu ko a yi rai ba za su haƙura ba daga baya aka yi sulhu suka haƙura Allah ce to kada wannan ɓacin ran ya sa wani abu ya taso tsakaninku da mutanen nan da ya kamata ku yi adalci ku yi musu adalci ka duba ka ga irin wannan abinda suka yi wa musulmi abu ne wanda yake da ciwo kwarai da gaske kuma akan abinda haƙƙinsu ne na su shiga su bauta Allah a masallaci mai alfarma masallacin nan wanda kowane balarabe yana da haƙƙi a cikinsa a lokacin duk larabawa sun yi imani cewa duk wani balarabe yana da haƙƙi a ciki kuma yana da damar ya zo ya bauta wa Allah a wannan gurin saboda sun zo da niyyar bautar Allah amma aka ce ba za su shiga ba sai dai su bari sai bayan shekara ɗaya su dawo a nan ne za a sa hale musu shigo cikin garin Makka su yi kwana uku rak sannan su fita wani abu ya yi musu ciwo matuƙa da gaske amma duk da haka Allah subhanahu wataala sai ce to kada wannan abin da aka yi muku wanda abu ne mai ciwo kwarai da gaske wani abu ya taso ku ce ba za ku yi musu adalci ba dan sun hana ku shiga ɗaki mai alfarma ka duba ka ga yadda musulunci yake tabbatar da adalci a tsakankanin mutane ko da akwai wata matsananciyar gaba da ta shiga tsakaninsu ko da akwai wani cin zali da aka yi maka a baya can kada wannan cin zalin ya sa ka ce ba za ka yi wa mutum adalci ba idan ya kasance irin wannan cin zali wanda ya shafi haƙƙin Allah bautar Allah haƙƙinsa ne ka bauta masa ya zama na wani wanda ba kowa ba ya hana ka yin wannan bautar ta Allah a lokacin da kake buƙatar ka yi wannan ba ƙaramin ta'addanci ba ne ga ɗan adam wanda ya samu kimar bautar Allah a rayuwarsa amma duk da haka sai aka ce wannan ta'addancin da za a yi masa kada ya sa shi ya ƙi wa mutum adalci yayin da yin adalcin ya taso kaga idan har ya ka zamanto haƙƙin Allah wanda shi ne babban haƙƙi da yake kan ɗan adam bautar Allah shi karan kansa in wani ya shiga ya yi ruwa ya yi tsaki wajen ya hana shi wannan haƙƙin to kada wannan ya hana shi ya bashi ya masa adalci to idan ya zan a wannan irin babban haƙƙi an faɗa haka to ina ga ƙananan haƙƙoƙi waɗanda ba su wuce abin da ya shafi rayuwar duniya ba ya ci kuɗinsa ne ko ya masa ƙazafi ko ya masa ƙarya ko ya haɗa baki da wani ɗan cuce shi ko wani abu irin wannan wanda bai kai a hana ka bautar Allah ba. Kaga a nan ne ya fi dacewa ka fahimci cewa adalci wani abu ne dole ka yi shi ga masoyi ga maki. Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul nisa yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina bil qist shuhada'a lillah ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وبيجي يقول أن سكي إيماني كزمو سي واتو بس الأعدلتي شهداء لله ما سباد شيدا دان الله ولو على أنفسكم كودا أكن كاونن كني أو الوالدين كو أكن إياهم كني والأقربين كو مكسنتم كو إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما إن يذن وند ذاك بعد شهيدا دوميشي مواداتاني كو تلكني كسني ألا يافيسو چنچنتا الوردشي دلجرمان شأننسا وبنجي سبحانه وتعالى يتي كدك بسنزوتيا سنزوتيا تحانا كوكي أدلتي تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا يبقى كودا كي كوكا بجري وأن الوكالة الله يبقى كودا كانت كوكا بجري متى كوكا يأبن كوكي سوء كوكا بسن زوتي وكو فإن الله كان ما تعملون خبيرا وألا يتبت مثلا أبن كوكي كيكيم مثلا أبن كوكي أبتاوا كذا وأن آية أبنجي سبحانه وتعالى كلامه من رسولا دسيفة ستا إيماني saboda su ne suke jin kiran sa su kuma suke ansa masa idan har sun tabbata mu'mini na gaskiya to ga dokar sa da yake ba su shine su zamo al'amarin su suna yin sa da adalci suna tsaye da adalci a cikin komai nasu cikin dukkan wani al'amari nasu kunu qawwamina bil qist ku tsaya tsayin daka wajen kulawa da adalci adalci a mu'amalanku da iyalanku a mu'amalanku da ƴan uwanku a mu'amalanku da danginku a mu'amalanku da ƴan garinku abokan kasuwancinku talakawanku shugabanninku kowaye mu'amala ta sadaka da shi Allah ce ka tsaya tsayin daka shine qawwam tsaya qawwamina bil qist shuhada'a lillah in kuma shaida ta kama za ku bayar shaida za ku bayar akan wato ku bayar shi da dan Allah ku dubi Allah a cikin abin da za ku faɗa kar ku dubi abin da mutatun suke so ku faɗa ko abin da ku yi muku daɗi ku faɗa ko abin da zai ɓata wa wani wanda ba ku shiri da shi bari ku faɗe shi dan Allah sai ɓaci kada ku yi haka da zaman Allah ne a gabanku wani ji ya san cewa mutane sukan yi la'akari da wadatar mutum ko su yi la'akari da talaucinsa lokacin da suke magana ko ba da shaida a kansa dubi wannan talaka ne to bari a bada aqibada wato shaidar gaskiya saboda an san babu wani abu da za a samu a wajensa kuma an san in an kware shi ma ba abin da zai iya yi to sai a yi masa shaida da ba ta gaskiya ba ko kuma ya nemi a je a bada shaida akan abin da aka san yana da gaskiya amma ganin cewa ba za a samu komai a wajensa ba nan kuma ki zuwa a taya shi wajen bada shaida akan cewa shi yake da gaskiya ba za a samu komai a wajensa ba hakika ko a domin mutum kasancewarsa mai wadata ne a ga cewa to gashi ba shi da gaskiya amma kuma ana da buƙatar sa haka aka ce ba shi da gaskiya za a rasa wani abin da ake samu a wajensa sai a bada shaidar cewa shi ne mai gaskiya don a samu wani abu na wadatarsa to kaga duk waɗannan abubuwa ubangiji subhanahu wataala ya ce to ɗan adam ko kuma mumini kada ya kuskure ba su muhimmanci ya rubi Allah shuhada'a lillah ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما لا تكون تتلكني كوكما وداتني ألا دي يافيش ألا ناقبدش تساك كي ذاك إذن ألا ني بعدين تلوت السبا بعدين كما أينين ودات السبا وبنجي سبحانه وتعالى يوانا يكما نونة شوى كودي متاني سيدرسي هكا ko su zama masu bin san zuciya babu wani abu sunan shi abu na uku ka zama neutral baka nan babu shi ko dai ka zama kana kan hanyar da Allah yake so ka tsaya akan ta ko kuma ka zama son zuciyarka kake bi wala tattabi'ul hawa an ta'dilu yayin da kuka kiyin adalci to ka zuciyarku san zuciyarku kuka bi dan haka babban abin da yake hana adalci a rayuwar dan adam shine san zuciya da san kai zuciyarsa ta riya masa cewa wani abu shi ya shafa da haka bai kamata ya faɗi gaskiya ba ya faɗi gaskiya al'amarin da zai shafe shi shi ma bari ya ɓoye gaskiyar ko kuma ya ga cewa al'amarin da ya shafi iyayensa ko ya shafi danginsa to bari ya ɓoye gaskiya ba zai yi ta ba to Allah ya ce duk wannan ku fita sha'aninsa domin barin yin adalci bin san zuciya ne kuma in kun ƙi haka Allah subhanahu wataala ya yi tsoratarwa da cewa fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira Allah yana ganin abin da kuke aikatawa saboda babu abin da zai boyi gare ku zai boyi gare shi cikin ayyukanku ko maganganunku duk abin da kuke yi Allah subhanahu wataala yana sanar da shi kuma zai muku sakayya akan sa saboda inda zamu koma cikin ayoyin alqur'ani da dama zamu ga inda aka yi ta tabbatar da adalci aka nuna Allah yana san masu adalci yana jawo su jiki Allahu yuhibbul muqsitin Allah yana san masu adalci da ya nuna ai adalci ga kowa haka muka ce al-adl qimatun khuluqiyatun mutlaqa wani abu ne wanda yake dabi'a ce mai kyau kuma a ko yaushe haka babu wani lokaci da aka nuna rashin yin adalci anan daidai ne babu shi daga mutum ya kaucewa adalci to san zuciyarsa ya bi ya bi kuma hanya ce ba hanyar da Allah subhanahu wataala ya neme shi ya bi ba musamman kuma yana tutiyar musulunci yana tutiyar imani wanda haka ya rufe ido akan soyayya ko akan kiyayya da yin adalci cikin abubuwan da yake to babu shakka wannan yana da hadari kwarai da gaske Allah ya mana gaba da kafa
sanin sun amin mallan Allah ya saka alkhairi tambayar ta farko a yau ta zo daga wanda yake cewa karin bayani ne kan tambayar da ya aiko mana makon da ya gabata yake cewa akwai sanar da kamar a yi wa mutum sabis sai an karɓi kuɗinsa sannan daga baya a yi masa ya ce yana nufin akwai irin oda da ake yi ma'ana buƙatar siyo kaya daga waje ko kuma kiliyarin da dai shifin na ko kayan daga wani wuri zuwa wani wuri wanda duka sun san ya biya kafin a yi masa shine yake neman hukunci akan haka
akwai maganar abin da ya shafi saye da sayarwa mun yi magana a kansa abin da ya shafi saye da sayarwa ba za ka sayar da abin da baka mallake shi ba baka da shi ka yi ciniki ka karɓi kuɗin mutum baka da abin ka je ka karɓi ka sayo da kuɗinsa ka kawo masa in wakilci ne zai baka na ka sayo masa wannan abu wakala babu laifi amma ita ba kayanka ne sai kamar a tsakiya kake za ka gaya masa cewa to abin nan gashi kaza ake sayarwa zan sayo maka shi ga kuma ni abin da za ka bani kuri dalilai akan abin da zai baka sannan kuma ga kuɗin ɗauko shi da za a ɗauko shi findinsa da ku yi da shi saboda haka ya saka san cewa aikinka ya yi za ka so masa wannan abu ka kawo masa na babu laifi don ka karɓi kuɗin daman ya san kimar abin da aka so masa kai aike ne kuma ya faɗi abin da za ka babu laifi don ma ya biya ka kuɗin muƙaddaman kafin ma ka so masa abin ya ce to ga wannan abu ne da ake tattaki a shiga mota ka samu kuɗin shiga mota da sauransu wannan babu laifi amma haka kawai mutum ka nuna masa abin da baka da shi ka ce nawa ya saya yi ciniki alƙalin abin da baka da shi sannan kuma ya baka kuɗi sannan za ka je ka sayo sannan ka kawo masa wannan shi ne bai'ul insan lima la yamlik wanda ba shari'a ba ta yarda da shi ba amma abin da ya shafi ujira wato haya baka hayar mota don ka hau ko don ka ɗauki kaya ko don ka abin nan wannan haya yadda mutane suka gudanar da ita ya halatta ka ba da kuɗin kafin ka yi amfani da abin ko bayan ka gama amfani da abin yadda abu ya wato al'adar irin wannan mu'amala ta gudana ko yadda kuka sharɗanta da shi mai abin a farko ya ce sai ka fara bani kuɗi kamar gidan haya misali mutum zai karɓi gidan haya ce sai ka biya kuɗin shekara an yi wannan tun a farko kenan sai ka biya kuɗin shekara ka bashi in kuma haka al'adar ta gudana dama ana biya haka abin nan abinda duk ya zama na an san shi a al'adance haka ake yin sa to daidai yake da an yi sharaɗinsa ya ce al-ma'rufu 'urfan kal-mashruṭi sharṭan ka'ida ce fiqhiyya a gurin malamin fiqh abinda duk aka san shi a al'adance haka yake to kamar ma a shar'ance a sharɗance haka aka sharɗanta to wannan babu laifi dan mutum zai karɓi mota ya ɗauko kaya ko zai ɗauko maka kaya ka ba shi kuɗin sannan ya baka motar ka je ka ɗauko kayan wannan babu laifi
ta sai ne wannan saƙon yake cewa malam tambayar ita ce kullum sai ya riƙa ji kamar Allah yana fushi da shi ko da dai da ko da yake ci ko da dai ta datan ya aikata abubuwa marasa kyau amma kuma tun da yake ba bai ƙara komawa ba har Allah ya tilike shi ya samu ya haddace alƙur'ani amma ya cari yanzu idan ya tana sai ya rika shiga damuwa watar ma har ya ji kamar in yayi addu'a ba za a karba ba kuma shine yake roƙon mai santar sabo ko wani iri ne sai ke neman malai ya bai shawara akan wannan domin ya daina shiga damuwar da yake ciki
wannan shi kansa wani laifi ne a shari'ance wannan shine ake ce su'u dhanni billah ya rike wa Allah mummunan zato Allah baya san bawansa yana masa mummunan zato ana so kullun ka rika kyautatawa Allah zato munafukai da kafirai su ne suke wa Allah mummunan zato wannan da cewa zanantum billahi dhanna sau kuka yi wa Allah mummunan zato so mummunan zato ga Allah ba shi da kyau annabi yana cewa la yamutanna ahadukum illa wa huwa yahsinu dhanna billah kada ɗayanku ya kuskure ya bar duniya bace yana kyautata zato ga Allah Allah subhanahu wataala yana cewa ana inda husni dhanni abdi bi ana inda dhanni abdi bi فليظن عبدي بما شاء ان كان خيرا فخيرا وان كان شرا فشر الله سبحانه وتعالى ce ina nan inda bawa na yake zatuna sai aka yaje ya zaci duk abin da ya ga dama mai kyau ko mara kyau in ya zaci mai kyau ya ga mai kyau in ya zaci mara kyau ya zaci mummuna ya ga mummuna saka mumini ana son ya zama yuhsinu dhanna billah yana kyautata zaton shi ga Allah yana sa kyakkyawan fata da tsammani ga Allah ba wai laifi ba ne ka ji tsoron Allah ka ji tsoron ayyukan ka an karba ko ba a karba ba amma kada ya zama na kawai tsoron shi ne a zuciyarka babu kyautata zato na'am ka ji tsoronsa babu laifi amma su zama haɗe tare da kyakkyawan fata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna azaba haka Allah ce suna fatan samun rahmatu suna kuma tsoron azabarsa kaga Allah sai ya haɗa su يدعوننا خوفا يدعون ربهم خوفا وطمعا التي سنى بوتا وأبنجنس خوفا وطمعا رغبا ورهبا سنى جنس ورو سنى كما قلي هكا هكا اكي سوى ما كذا ما قوي كنا تنان ألا زي بشي لك ألا بذيك الوأيكين كما ألا زي قوناك ألا زي مك كذا ألا مك كذا وانا وسيلة تي تشي لن ليكي ساشبو وابن وسودة جكيم باين ألا سوى النهنية adan ko bayan ya sa musu jin wato kyamar bautar Allah to hutun da ma kuna ganin ma kawai wuta za ku to me ma za ku tsaya ku ta wahala kawai kuma watsar da wannan kuje dadin rayuwar ku ku yi abin da duran ku yake so to da dama kana ga ma kai ko ka ma da wahala ne ma kai baka shiga wuta ba to wannan hanya ce ta shaytan ta iblis ko dai ya rude mutum ta hanyar sa masa arraja kawai ya sa masa ka gafan Allah kuma mai gafara ne mai rahama ne mai jin kai ne ana ka je kai ta abin da kai ai da karshe dai in ka ce Allah gafarta mu Allah ya ce gafurur rahim mai gafara ne amma ba zai tuna maka ba ya ce shadidul iqab ya ce inna Allah gafurur rahim kuma ya ce shadidul iqab gafirul dhanbi wa qabilut tawbi shadidul iqabi dhit tawb haka Allah ya hada su inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu la gafurur rahim نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم وان عذابي هو العذاب الاليم من يجي هكا يتهدى عذابه سا تو سي كرك حرارو دكا بي سو با ديدي بني يدا كاي ينزو كا دوكا وبنجي ينا فشي دكا وبنجي زي بايا كربر ايكين كونا شيطان ني سكي بي تشري وانا دكا زوچي ركا كسا صوران الله اتكين زوچي ركا تارا دفاتن كما سامن رحمة سا تارا دفاتن سامن غفر سا
sai wanda yake cewa game da kafara ta rantsuwa malam ya yi bayani a tafsir sai yake cewa idan mutum yana aikata wani laifi kamar shan giya yana ta kokarin dainawa amma abin ya ci tara sai ya rantsuwa da Allah kan cewa ba zai kara shan giya ba kuma sai ya komo ya ci gaba da sha har ba sau ɗaya ba ma ba sau biyu ba shi yake tambayar shin zai yi kafara idan kuma zai yi sau ya kamata yi duba da maimaitowar komawarsa ga laifin
idan mutum ya rantsuwa guda ba zai yi abu kaza ba sai kuma ya karya wannan rantsuwar sai wannan abun ya kuma yi to kafara rantsuwa ɗaya zai yi to da ita dai wannan rantsuwa ce da ya karya duk a cikin karya rantsuwa ɗaya yake saboda ka kafara ta ɗaya ce amma idan ya yi rantsuwa sai ya karya sai ya kuma yi rantsuwa sai kuma karyawa to kowace rantsuwa ka karya ta to wannan rantsuwa za ka yi wa kafara saboda ka in bayan ya yi rantsuwar ba zai sake shan giya ba sai kuma ya sha to ana zai yi kafara rantsuwa ɗaya ne ba ba kafarori da adadin laifukan da ba
to sai shi kuma ne ke cewa akwai al'ada da ake idan iyaye ko yayyan mutum aka binne su a wata makabarta to shi ma in ya cika sai an kai shi wannan makabartar shi ne ke tambayar shin haka yana da asali a addini
shi musulunci bai ce ga lalle sai a makabarta kaza ya kamata abin da mutum gaban da makabarta kaza abin da kawo musulunci ya zo da shi shine abin da musulmi a makabartar musulmi ta gabas ce ta yamma ce ta kudu ta arewa ta cikin gari ta tsakiyar gari ta wajen gari duk inda aka kai shi tsohuwar makabartar sabuwar makabartar almuhim dai ya zama na gurin da ake binne musulmi ne aka je aka binne shi ba a inda ake binne wanda ba musulmi ba wannan shine kawai abin da musulunci yake bukata saboda haka in an binne ɗan gida ɗaya a guri guda ba laifi aka yi wa musulunci ba sun fi sha'awar abin da ya su a guri guda saboda an tashi ziyarar yan uwa a je a musu addu'a suna guri guda da a je a ziyarce su duk ba laifi suka yi ba.
To sai shi kuma ne ke cewa malam ya halatta musulmi ya sayi irin kayan sawa da ake nuni da su a kofar shago na jikin gunkin roba?
Indai har kayan kira ce ta da musulmi ya halatta ya sa don an sa wa gunkin roba ai ba zai haramta ta ba sa wa gunkin roba kayan sawa baya nuna haramun idan an yi gunkin roba an sa masa babbar riga da hula kira ce to tunda an ya taba gunki ba to ai ya haramta ka sa saboda Allah ya ce gunki na jasa ne wajen rijsa min al'awthan wajen rijsa kawalan zur ce to tunda an ce rijsa min al'awthan to ya yi na jasa da haka ba za ka sa ba babu wannan hukuncin a musulunci abinda ake nufi da tanibin rijsa min al'awthan shine ku guji su gumakan ku daina bautar su ku daina roƙon su ku ne daukan su a matsayin alloli shine kazantar gumakan ba wai shi gunkin ne a jikin sa kazantar take ba in ka taɓo kazanta a'a wannan ba haka ake nufi ba kamar Allah ce namal mushrikuna najas ba yana nufin wanda yake mushriki ne bautar wani Allah duk jikin sa najasa bane yadda in ya shafe ka ko a kasuwa ko kai hannu ko wani abu sai ka je ka wanke hannunka sannan ka tsarkaka a'a yana nufin abin da yake tare da shi na muguwar aqida shine najasa ce ma'anawiyya ba hissiyya ba to najasa ce wacce ba ganinta ake ba sai najasa ce take ta koye ba ta zahiri ba haka dan an sa ma wa an sa abin nan kayan sawa a jikin gunkin roba wannan ba shi yake nuna ya haramta ba
to sai tambaye da bi ke cewa shin ana iya baiwa wanda ba musulmi ba zakata fiddakai
za a iya bashi afwan wadda zakkar fiddakai wasu sun ce masarifinta masarifin zakka ne yadda ko Allah ya faɗi yadda za a fitar da zakka zakka wadda aka sani ta wajabci ana ba da ita ga waɗannan da Allah ya faɗa a cikinsu kuma akwai wal mu'allafati qulubuhum mu'allafati qulubuhum zai iya zama musulmi ne amma suna da raunin imani suna iya zuwa su yi wasu abubuwa da za su raba su da musulunci su to a jawo hankalin su ta hanyar dukiyar zakka suna iya zuwa wanda ba musulmi ba amma ana ganin in ana ba su za su abin nan wasu sun ce masarifu zakat su ne da masarifu zakatul fitri wasu kuma suna ganin wannan haka ba su zama tsoma ce lil masakin tunda wani abu ne na musulmi a lokacin da ake so a taimaka musulmi shi ma ya ji farin ciki to a takaita abin ga wanda suke musulmi amma dai magana mafi inganci shine masarifu zakat wanda aka ce a bada zakka da aka sani ta wajibi su ma ita ma zakkar fiddakai ana iya bada ita ta nan saboda haka ko mutum ba musulmi ne maƙocinka ana iya bashi zakkar fiddakai babu wani abu.
To sai saƙon da ya zo daga Sunusi Sama'ila Maraɗi daga Nijar kenan yake cewa da Allah marina su a masa bayani akan adashi yace shin ya halatta kuma kuɗin da ake baiwa mai ajiya menene matsayinsu su ma sun halatta ko kuwa.
Adashi abin da ake nufi da adashi a hakikaninsa shi bashi ne mutane da yawa suke haɗuwa su ba junansu wato mu haɗu a wannan wata mu tara wa wani bashi su goma ne sai tara su haɗu su ba wa na goma bashi saboda haka suna bin shi in an tashi kuma zai biya su a hankali yau wannan watan za a biya wannan shi ma kuma a bashi wata a biya na uku a bashi shi ma na huɗu a bashi na biyar a bashi har zuwa na ƙarshensu saboda haka mutane suka haɗu suke ba wa junansu bashi don su amfana da kuɗin a dunƙule wannan shine hakikanin adashi to idan yanzu akwai bashi a tsakaninmu mu goma nan to bai kamata wani kuma a riƙa bashi wani abu ba kawai kana amfani ne da bashi ka ba da bashi kuma kana amfanuwa da wannan bashin dukkan wani qarz jarra manfa'a fa huwa riba ba ka riba ce idan shi wanda yake uwar adashi ko uban adashi idan ya zama na shi ma da shi a cikin adashin to haramun ne karɓi wani abu yana cikin wanda yake bayar da bashi kuma za a bashi shi ma. Amma idan wani ne can daban aka dora masa alhakin tattaro kudin a wata da ajiye su da kula da su, sannan sai aka ce masa to in an gama kai ma za a dan san maka wani abu, ko kuma duk wanda ya karba zai dan baka wani abu. Wannan babu laifi, aiki aka bashi kuma yake yin aikin sai a biya shi don wannan aikin da ya yi. An san cewa wajen karɓo kuɗin nan watakila zai sa kuɗi a kati waya waye waye da sauransu, amma in yana cikin wanda ake yin harkar da shi to wannan bai kamata ya karɓo wani abu ba a daga cikin wannan adashi.
To masu kallonmu da sauraronmu, kuna tare da shirin Fatawar Rahma ne daga nan gidan talabijin na Rahma, kuma kuna damar aiko mana da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri kamar yadda hannu suke bayyana a kan akwatunan talabijin ɗinku. Shirin namu zai ɗora nan gaba kaɗan, ku dakace mu. Tabarkamu da dawowa ta cikin shirin namu na Fatawar Rahma, inda muke tare da shi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalimu, babban malami a tsangirar nazarin shara da addinin musulunci da jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda ake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi da kuke aikowa. Kuma kuma dai kuna da damar aiko da tambayoyin naku ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shige muku duhu a cikin al'amuran rayuwa da kuma addini. To tambayar mu ta gaba malam take cewa ya ce idan mutum an san cewar ya saci kuɗin gwamnati kuma ya zo ya bayar a wurin taimakon aikin masallaci, shin za a iya karɓa?
Kuɗin haramun malamai suna kallon shi ta sigogi daban-daban. Kuɗin da ya tabbata kuɗin haramun ne, kuma ba za a iya cewa ga mai shi ba, bare a ce to a mayarwa da mai shi. To ko dai ya zama na masarif ne, na al-masalih al-amma, ana iya shiga da cikin abin da ya zama maslaha ce ta kowa da kowa. Wanda ka ga harkar masallaci tana ciki, abu ne da in aka yi amfani da dukiyar anan an yi amfani da ita wajen abin da zai tabbatar da maslahar dukkan wani musulmi da yake sallah, ko zai iya shiga cikin wani masallaci ya yi sallah, ko kuma ya zama na wannan dukiya ta haramun ta al'umma ci kawai, ta abin nan ta fukara uci da masaki. To haka ba ta zama ta masalihul amma kamar dukiyar fai. Dukiyar fai dukiya ce ta masaki da alfukara, su ne ake bawa a ciki. To kaga in aka dubi ta wannan nahiyar sai a ce to a nan ba zai shigar da dukiyar ba a wajen gidan masallaci, saboda in aka yi haka ya zama na ta je ga wanda ma ba su ne suka cancanci ta je gare su ba, kamar masu wadata, tunda aka yi masallaci kuwa zai shi sai amfana da shi ba wai sai talakawa ba kadai. Ko kuma a dubi cewa a matsayin dukiya ce wacce take ba ta abin nan, dukiya ce ta haramun, haramun din ba a cikin ba ita dukiyar ce ta zama lalatacciya ba, a'a shi wanda ya yi laifin shi ne lalatacci, shi ne mai alhakin, shi ne najasar, ma ba dukiyar ba. Wannan haka ne, in an shigar da ita ginin masallaci kaga ba shigar da wani abu wanda yake na haramun ba. To waɗannan wato nahiyoyi ko zawiyoyi duka an kalli ita wannan dukiya da shi. Amma dai magana wacce ke mai inganci a cikin maganganun malamai shi ne za a iya amfani da ita a karɓi dukiyar, a yi amfani da ita wajen gina masallatai ko makarantu ko wani abin da dai al'umma za ta amfana da shi. To da daman dukiya ce wacce inda za a kwace ta ma za a maida ita ne baitul mali, kuma baitul mali na da damar ya gina waɗannan abubuwa ga al'umma. Saboda haka dan an karɓa a wajensa an shigar da ita cikin aikin alkhairi ba a yi laifi ba. Akwai sanda Yarima Charles na Ingila ya shelanta wasu kuɗaɗe na gidajensu na caca ta riba da suka samu wajen miliyan, ana magana ko miliyan 20 da wani abu ne na phone, sterling phone, cewa zai ba wa musulmi su gina masallatai. To a lokacin musulman sai suka ce ba su karɓa ba, sun gode amma ba sa su. Lokacin Anglican da Yahudawa su suka yi na'am da abin, suka ce su a kawo suna so. To da an tsaye an dubi abin cewa wannan dukiyar a gurinsu take ta haramu, amma ba za ta zama haramun ce a gurin musulmi wajen su yi amfani da ita cikin al-masalih al-amma, wanda babu laifi idan sun karɓa sun yi amfani da shi.
To sai yi mai wannan tambayar yake cewa yana son ƙarin bayani da kuma ingancin wannan hadisin da ke cewa la tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an arba'in an umrihi fima abnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi madha amil amala bi wa kuma wa an malihi min aina yaktasabahu wa fima anfaqahu.
Na'am. wani hadisi ne sahihi kuma ya zo ta hanyoyi daban-daban a rawato shi ta hanyar Abu Barza al-Aslami ta hanyar Abdullahi ibn Mas'ud ta hanyar Mu'az ibn Jabal yana da hanyoyi daban-daban hadisi ne tabbatacci akwai shi a cikin sunanin Tirmidhi sunanin Darimi musnad Imam Ahmad al-Mu'jam al-Kabir al-Tabarani hanyoyi daban-daban sun fitar da hadisin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tazulu qadama 'abdin yawm al-qiyamati hatta yus'ala 'an arba wato bawa ba zai gushe ba gafarsa ba ta gushe ba sai an masa a ranar kubar kiyama sai an masa tambayoyi bakwai wato za a ba shi damar ya tafi ba za a tsayar da shi sai an sa tambaya bakwai afuwan tambaya hudu kafin ya ba shi damar ya tafi an umrihi fi ma abla wani shababihi fi an umrihi fi ma afna wani shababihi fi ma abla tambaye shi game da rayuwarsa a yamin ya kare rayuwarsa dan adam ubangiji subhanahu wataala ya halicce shi ya kuma bashi tazarar da zai yi rayuwa a bayan kasa lokacin da ya mallaki hankali to tun daga lokacin ana lissafa masa kowace daƙiƙa a cikin rayuwarsa me yayi a wannan lokacin yayi abinda Allah ya yarda yayi ko ko yayi abinda ya saba wa Allah sai ya ansa wannan tambaya wa an shababihi fi ma abla kuma yaya ya gama yaya ya kare samartakarsa yaren tassa lokacin da yake cikin garjin karfinsa me yayi a wannan lokacin ya don wannan lokaci ne wanda yake da tsada a cikin rayuwar dan adam lokaci ne da yake da nishadi da kazar-kazar yake da karfinsa to ya me yayi a wannan lokacin shababinsa ya bi Allah ko ya yi wasu abubuwa na sharholiya da niyyar cewa in ya tsufa shi kenan zai gyara sannan wa an malihi min aina tasabahu fi ma anfaqa dukiyarsa da yake da ita ina ya same ta kuma ina ya kashe ta za ka ga tambaya akan dukiya tana da wato harshe biyu tana da ƙwarbici akwai A da B min aina tasabahu fi ma anfaqa ina ya samu dukiyar nan kuma ya kashe ta ta me wacce hanyar da ya bi ta halarci wajen samun dukiyar ko ba ta halar ba ce sannan da ya samu dukiyar ina ya sa ta ya yi abinda Allah ya yarda ya yi ko ko ya saba Allah wajen kashe wannan dukiya sai ya ansa wannan tambayar sannan wa ilmihi ma za a amila bih ilimin da Allah ya bashi ya yi aiki da ilimin ko bai aiki da ilimi ba hadisi ne sahihi tabbatacce na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda cikinsa akwai tsoratarwa
to sai shi kuma wannan mai tambayar yake cewa mutum ne dukiyarsa ta kai nisabin zakka a watan Rabiul Thani na shekara ta 1440 to sai a cikin Rajab kuma na shekara dai dukiyar ta yi kasa da nisabi har zuwa watan Zulqa'ada na shekarar amma kuma a watan Zulhijja sai ta kara kaiwa nisabi to shine tambayar sai ce shin wani wata ne watan zakka Rabiul Thani ko kuma watan Zulhijja
a wurin jumhurin malamai banda Hanaf wanda mazhabar Abu Hanifa a wajen jumhurin malamai shine yayin da dukiya ta yi kasa da nisabi kafin lokacin shekara ya zazo a kanta kuma ba da ba danganci wato ba san kan shi mai dukiyar bane yasa ta yi kasa haka dai wani abu ya taso na bukata ya kashe kudin ko ya rage wani abu daga cikin abin din to sannan kuma sai ta kuma zuwa wani wata ko wata na gaba sai ta karu to daga lokacin wannan wata na gaba cikin kuma lissafin shekarar zai fara idan da yana da dukiya ta kai nisabi a watan Ramadan daga lokacin kuma zai fara lissafi ma'ana zuwa wani watan Ramadan ɗaya zai fi da zakka to an zo watan shawwa abinan watan Rajab ko watan Sha'ban kafin wata ɗaya biyu Ramadan ya zo ya fitar da zakka sai dukiyar ta yi ƙasa da nisabi to sai kuma daga zuwa wajen watan Sha'ban a Rajab ta yi ƙasa Sha'ban sai ta da nisabi to zai fi da masa zakka ba sai kuma ya sake dawowa sai ta kuma dawowa Sha'ban da can lokacin fidda zakkarsa zai kama Ramadan ne amma yanzu ya dawo Sha'ban saboda lokacin da sabin ya kuma dawowa na biyu ya cika a Sha'ban ne to lissafin sai ya dawo kuma ya dawo Sha'ban a wajen Ahnaf su abinda suke duba farkon shekara da ƙarshen shekara inda a ƙarshen shekara dukiyarsa ta kai nisabi to shikenan duk sanda ta sake raguwa ko da a ce abin nan ta rabu kafin ƙarshen shekara inda har ta kai a farkon shekara ta kai nisabi to shi kenan zai fidda mata zakka matuƙar dai ta da ta kuma cika nisabi ba za a sake lissafi daga baya ba amma wajen jumhur cewa za a sake lissafi suna cewa sai idan shi ya yi ƙoƙarin ya yi dabara ce don ta yi ɗan adam wanda yake da tsananin san dukiya in ya kula cewa yanzu saura wata ɗaya ya fidda zakka kawai sai ya ƙirƙiri wani abu ya kashe wani abu na kuɗin ya ce miliyan ɗaya ne da dubu hamsin an faɗi cewa wannan shi ne nisabi to sai ya ga shekara nisabin ya kusa zuwa lokacin zakka ya kusa zuwa tana miliyan ɗaya da dubu hamsin sai ya kashe dubu hamsin ɗin sai tana miliyan ɗaya to kaga ba zai fidda zakka ba kenan tunda yanzu ba ta kai nisabi ba to malamai suka ce in ya yi da wannan niyyar ne to yi mu'amala bi naqdi qasdihi sai masa mu'amala kishiyar manufinsa ce sai ka fidda zakkar ko da ma ta ragu tunda a nan ka yi ne don ka hana haƙƙin Allah za ka ba za a bar maka ba sai ka bayar amma in haka wani abu ya taso rashin lafiya buƙata ta yau da gobe ta zo ta rage dukiyar to shi kenan ta yi ƙasa ba za sai a sake lissafi kuma daga lokacin da aka cika
to sai shi ma wannan dai tambayar ta akan zakka ne ke cewa kwanakin baya malam ya amsa tambaya kan cewa ba za a fitar da zakka ga mashin ko motar da aka siya domin haya da su ba sai dai a fitar daga cikin kuɗin da aka samu sanadiyar hayar to shi ne ke tambayar malam wannan zai hada da filin da aka siya domin kasuwanci ma'ana lokacin fitar da zakka mutum ba zai hada da kuɗin filin ba har sai lokacin da aka siyar da shi daga Abu Muhammad
filin kasuwanci daban filin kasuwanci kadara ce ita kadara lokacin da zakkar mutum ta lokacin fitar da zakkar mutum ta zo zai yi lissafin kimarta nawa take a gurinsa to haka zai saka ta cikin lissafi ba wai sai an sai da shi ba inda a ce ya sai filin ne da niyyar zai gina gidansa da zai zauna ko zai wa ƴaƴansa gini a gurin in sun girma su yi musu gidajensu wato da wata manufa ya saye shi to wannan babu komai yana iya abin nan ba sai ya fitar masa da zakka ba amma in dai har ya yi ne da sunan kadara to dole ya fitar masa da zakka
to sai wannan yake cewa malam mace tana da miji yana ciyar da ita yana kuma shayar da ita amma sutura ta yi karanci ga ƴaƴanta shine idan an ba su kuɗin cefa ne idan ya ragowa sai ta saya musu kayan da shi to shine take tambayar malam menene hukuncin ta na aikata hakan da take yi
to ba za mu san wani irin mai take nufi da sutura ta yi karanci ba tunda wani abu ne wanda ita tana iya ganin sutura ta yi karanci amma shi yana ganin bata yi musu ba karanci abinda da ya kamata ta kula da shi shine kuɗin da ya bayar domin ci da sha ɗin iyalansa ya kamata a kiyaye wannan kada ta yi abinda zai jawo mata matsala da mijinta ta fuskar ta rage abinda ya kamata a ce ta ba wa 'ya'yansa na kulawa da lafiyar abincinsu da sauransu abinda ya shafi sutura wani abu ne wanda mutane suna da sha'an bamban a wajen harkar sutura wani zai ga cewa abinda yake da shi na sutura ya ishe shi kuma ya ishe iyalansa bai kai har a ce an rage abin da ake bayarwa na cishewa ne ba don a kara wata sutura yana ga wadda ake da shi ta isa amma wasu da yake musamman mace tana ganin ƙyale-ƙyale wani abu ne muhimmi a wajenta ta daga ganin cewa ƴaƴanta ba sa sa sababbi ko yaushe daga cewa wannan akwai ci baya ita a wajenta musamman a cikin ƙawayenta ko a unguwarsu ta daga ganin ba za ta daga ragewa don ta yi wannan kuma daga baya zai iya zama da matsala don haka ba na ba ta shawara kai tsaye ta yi wannan sai dai idan ya zanto sutura ce ta wajibi tana ta wajibi shi ne sutura za ta rufe al'aura ce ƴaƴansa suna yawo musamman a ce mata ba su da sutura da ta kamace su a matsayinsu na ƴaƴa mata to wannan babu laifi idan ta ɗauki wani abu daga cikin dukiyarsa ta yi musu sutura da ya kamace ƴaƴa mace na zama sutura ce ta wajibi amma in sutura ce ta ƙara kwalliya da ƙyale-ƙyale wannan sai ta yi hankali ta yi hattara
sai sakon Bello Shute yake cewa malam akwai hanyar da mutum zai iya gane cewa buƙatar da yake nema a wajen Allah alkhairi ce ko kuma aka san haka sannan kuma me ya kamata mutum ya idan yana neman biyan buƙata wajen Allah subhanahu wa ta'ala
to alkhairi abinda yake alkhairi sananne ne Allah ya aiko annabawa aiko annabinsa na ƙarshe ga saukar da alƙur'ani ya yi bayanin abu mai kyau da mara kyau don abu mai kyau alkhairi ne duk wani abin da ke ba mai kyau ba alheri ba ne su haka shi dan adam ya san wannan balil insan ala nafsihi basira mutum ya san abin da yake daidai ya san abin da ba yake daidai ba musamman ma idan har ya san abinda Allah subhanahu wataala ya saukar wa annabinsa, haka babu wani alama da ta wuce ka san cewa abin nan Allah ya yarda shi ko bai yarda shi ba. Abin da Allah ya yarda da shi ne to alkhairi ne, abin da duk Allah bai yarda da shi ba alkhairi ba ne. So kai da kake da bukata, bukatan nan mai ta halalce, ta halalce me za ta sa ka rika jin ba alheri ba ce. An shar'anta yin istikhara ga wanda yake da bukata gurin Allah, da istikhara ya ba wa Allah zaɓi, idan akwai alkhairi a cikin abin nan yana nufi akwai amfani a cikin abin nan, Allah ya hore masa ya sauƙaƙa masa samun wannan abin. In ko ba alkhairi ba ne ko kuma ba alkhairi a cikinsa, Allah ya canye masa wannan abin, ya canza masa da mafi alkhairi. Wannan istikhara ce da kowane musulmi ya santa, kuma ana yin ta bayan duka bayan duk sanda aka yi raka'a biyu ba ta farilla ba, ana karanta wannan addu'a, ai sanya bukatar a cikin addu'ar. To Allah subhanahu wataala ya nufi alkhairi da mutum a cikin wannan abin, sai ya buɗa masa hanyar samun sa, ya sauƙaƙe masa yadda zai same shi cikin sauƙi ba tare da ya sha wahala ba. Idan kuma ba alkhairi bane, sai Allah cire masa son abin, ya sa masa son wani abin daban a madadin sa.
To sai zakon da ya zo daga Aminu Musa ya kasu, yake cewa malam wasu suna cewa yaren indiyanci yaren yan wuta ne saboda larabci za a yi magana da shi a aljanna, don Allah malam menene gaskiyar wannan magana?
Wannan ba maganar annabi ba ce, wannan maganar wasu ne masu ƙabilanci, kuma wataƙila ƙabilancin nasu ya haɗo da tsanar indiyawa. Amma ba haka ba, me yasa za a ware indiyanci a ce shi ne yan wuta? Ba zai zama yaren cana ba, ba zai zama hausa ba, ba zai zama turanci ba, me yasa sai indiyanci? Wasu suka fi kowa kafirci a duniya. Wannan ne daga ji ka san ba magana ce ta shari'ar Allah ba, ba magana ce ta Allah da manzonsa ba, so magana ce ta wasu. Yan aljanna babu wani hadisi sahihi da ya ce ga yaren da yan aljanna su yi magana da shi, kawai dai abinda ake hasashe malamai suke da kyakkyawan zato shi ne ya zamanto larabci ne, saboda shi ne Allah ya zaɓa ya zama harshen littafin da ya fi kowanne a duniya, harshen littafinsa na ƙarshe, kuma shi ne ya zama yaren annabin da ya fi kowanne matsayi a duniya, annabinsa na ƙarshe. Haka ana tsammanin Allah ba zai fifita wani yare ba a kan wannan yaren da ya ba shi wannan daraja a duniya. Shi ma ba wai hadisi ne sahihi aka samu a kan wannan ba, akwai hadisai na ƙarya cewa larabci shi ne lugatar aljanna, wannan babu su a gaske da gaske. Amma dai akwai wannan hasashe da babba da malamai suke duba da matsayin da shi larabcin yake da shi a cikin yarurruka duka.
To sai sakon da ya zo daga Isa Abdullahi Borno daga Abuja kenan, yake cewa malam rashin lafiya ya yi sai bai yi sallah ba har sai washe gari ya rama kowace sallah a lokacinta, sai ka tambaya da menene hukuncin hakan da ya yi?
Ya yi kuskure, mara lafiya ba a ce ba zai yi sallah ba, abinda aka ce zai yi sallah gwargwadon yadda zai iya, ana iya sare masa da wasu rukunan sallah din, wasu wajiban sallah din, idan ya zan ba zai iya yin su ba, amma dai ba zai fasa sallah duka ba, matukar akwai hankali tare da shi. In kaga an dauke masa yin sallah akan lokacinta, to ba ya fita daga hayyacinsa, bai san me yake yi ba, ko ya ka ce bai san inda yake ba, an zo ma ba a san waye zo kansa ba, waye tafi, to wannan ba a dora masa yin sallah. Amma in dai har yana sanin me yake yi, yana gane waye ya zo gunsa, waye ya tafi, ko ba a iya motsa komai da jikinsa, dole ne idan lokacin sallah ya yi a nuna masa ko ba zai iya tashi ba, ko ba zai iya tsarki ba, ko ba zai iya, ko a wani hali yake kai, ko da zuciya ne, wato ya rika saƙawa a zuciyarsa, ga shi yanzu ya tsaya ya yi ruku'u, ya ɗago, ya tafi sujjada, ya ɗago, yana tahiya, dole ya yi wannan har ya ga cewa ya yi abin nan. Wannan shi ne abin da aka sani. Amma mutum ya ƙi yin sallah lokacin da yake rashin lafiya da hujjar cewa ba da lafiya, wannan babu uzuri a ga mutum a nan.
Malam jazakallahu alkhairi. Masu kallon mu da sauraron mu duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin a wannan rana, kuma za ku yayi kuma da zakonin tambayoyinku ta cikin wannan shiri kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa a kan hanyar aiko da rubutaccen saƙon tek a 0818 9986 0000 da kuma saƙon WhatsApp a kan 0703 36 0414 55, ko kuma cikin adireshin imel na fasirinrahma@yahoo.com da kuma shafin fasirin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To a madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Salamu Umar Jalimu, babban malami a tsaldar nazarin shira da addinin musulunci jami'ar Baro da ke nan Kano, wanda a koda yake samun dama da mu amsa tambayoyinku da dukkan waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri. Ana tsaye da tasirin da na kasance tare da ku, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.